الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ɗan uwana musulmi a wannan masallaci mai albarka Masjidul Huda a unguwar GRA a garin Daura a jihar Katsina a Najeriya, barkanmu da kasancewa a wannan yammaci, barkanmu da saduwa da fuskoki masu albarka. Masoya Allah, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi wa'azi dazu da safi wa iyayenmu mata, dazu da yamma an yi wa ƴan uwanmu ƴan hizba mazansu da matansu, yanzu kuma ga mu da mutanen gari gaba ɗaya da mazan da mata a wannan wuri. Ina addu'a Allah ya sa albarka a wannan markazi, Allah ya sa ya zama dalilin yaduwar musulunci a wannan gari, Allah kuma ya sa waɗanda suka gina wannan guri su ƙara himma da ƙoƙari su ta gina mana irin wannan gurare da yawa da yawa. Allah ya sa ku kuma ƴan uwa ku amfana da wannan wuri, kada ya muku nisa wajen sauraron ilimi da kuma samun tarbiyya islamiya. Ina amfani da wannan dama da farko in miƙa taziya na ɗan uwanmu malaminmu ɗaya daga cikin masu da'awa, Malam Musa Adam Mahmud Mansur ka F1 rahimahullahu ta'ala, Allah ya masa rahama. Wallahi dan uwa ne masoyi mai kokari, abokin wasa ne gare ni sosai. Dare da muka haɗu sai mun rabu da raha tare da shi. Allah ya girmama shi, ya ɗauki ransa a watan Ramadan, so muna masa addu'a Allah ya yafe masa. Duk mutanen Daura da kewayenta ina muku ta'aziyya kamar yadda ni ma nake wa kaina ta'aziyya. Fata na Allah ya sa ya huta da sauran dukkan mamatanmu da suka riga mu gidan gaskiya. A yau ina so ne amfani da wannan dama in isan mana da wani saƙo da yake da alaƙa da rayuwarmu ta yau da gobe da mu da iyalanmu. Sunan laccen gyara gidanka, gyara iyalinka. Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin abubuwan da su ne ake lissafa su jin daɗin duniya. Daga ciki ya ce albaitul wasi'a, gida yalwatacce, samun gida mai yalwa mai faɗi wani dalili ne na samun wato jin daɗi a duniya. Duniya ba wuri ƙuntatacce matsatse ba. Abu na biyu akwai almarkabul hani, abun hawa mai lafiya, mai sauƙin sha'ani, ba wanda kullum kana gareji ba. Duk wanda Allah ya jarrabe shi da zuwa wajen mai gyara, ko da mai gyaran keke ne, ka shiga cikin ibtila'i wallahi. Kuma ka tambaye mai babur ɗin da kullum yake gareji, zai gaya maka wannan karatun nawa ya fi gane shi. Duk wanda Allah ya jarrabe shi da motar da kullum tana gareji, to za ta ci abin da iyalinsa ma ba za su ci ba a hannunsa. da haka annabi yace samun abun hawa al-markabul hani abun hawa lafiyayye shi ma sababi ne na jin dadin rayuwar duniya abu na uku al-mar'atu as-saliha samun mata ta kwarai mata saliha ita mata saliha da ita ne ake gina gida da ita kuma wani abun mabaki duk wanda bai samu mata saliha ba wannan abun ba zai ji dadin su ba duk fadin gidanka in ka hadu da shedaniyar mata ji zaka yi kamar a kurkuku kake ga sunan dai suna jin mu Allah shiryar da su haka kuma duk tsadar motar da kake hawa wallahi idan Allah ya jarbe ka da mata wacce suke ba ta kware ba Allah wata ran zaka taho hutu ba za ka tsaya ba in ka zo da ran sai dai ka ji ka da magara saboda me ba ka da nutsuwa a gidanka wallahi wuciya za ka yi put ina gaya maka wannan saboda ai samun mace ta arziki arzikin rayuwa ne to shi yasa ya kamata duk inda za mu je mu yi kokari mu inganta rayuwarmu da ta iyalanmu don mu samu damar yi wa Allah bauta mu samu rayuwa ingantacciya mu ji dadi a nan kuma a lahira ma mu ji rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar addinin musulunci ya sanya wasu ka'idoji da dokoki na kulawa da iyali dan a zauna lafiya a rabu da sabani da jayayya ash-shiqaqu wash-shatatu fashewa da bajewa da sabani da jayayya wani za'u a cikin gida tsakanin mata da mata tsakanin mata da miji tsakanin yaya da yaya tsakanin yaya da uba tsakanin uba da makoci tsakanin kawu da kanin mata da tsakanin kanin mata da mashakil kaseera la tu'addu wa la tusal la wala wala la tu'addu wa la tuhsab mashakil usariyya matsaloli na iyali family issues mutum yana zaune lami lafiya wallahi zaka ga furfura ta kama shi saboda me bala'in da yake gamuwa da shi na matsalolin iyali rashin zaman lafiya tsakaninka da mahaifi duk abin da kake ciki na yalwa in baka zauna lafiya da mahaifinka ba akwai damuwa yazo ya tsaya maka Allah ya jarabe ka da mahaifi mai wahalar sha'ani ya zaka yi dashi kuma an ce ka bi shi wani yace mallan na dade ina neman matar da zan aura nayi ta addu'a nayi ta addu'a Allah ya bani mata mai azumi mai sallah mai hijabi mai mutunci na gama wahala ina ta fama ina addu'a naje na sanar da mahaifi na cewa Allah ya karba addu'a yace ta me yace baba ina neman aure ne zan fara neman aure kuma Allah ya datar da ni yace a ina take sai yace gari kaza ce kashi ba kai ba aure ka je ka nemi wata saboda me yace ba yar garin mu bace kawai hujjarsa daga cikin iyaye akwai masu ra'ayin riƙau yaro ya zo da yarinya da tai masa yana so zai aura sai a ce ba zai aure ta ba saboda garin su ba ɗaya ba ba aya ba hadisi da tace wai in yaro zai aure wace yar garin ku kai ma ba mamaki ba da kai aka sari garin ba zuwa kai me aka fi damuwa da shi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan yazo muku wanda kuka yarda da addinin sa da dabi'ar sa ku aura masa yar ku haka annabi ya ce kabilanci na cewa sai yar gari kaza dan gari kaza sai yar gari kaza wannan ba addini bane ra'ayi ne da ka bai kamata ba uba ya ninki mai dan sa ya takure shi akan ra'ayi ba aya ba ba hadisi ba wani kuma yazo ya nema ya samu uban sai ce wace ce sai yaron ya ce wance ce sai ce gash ai duk inda take da alaka da jini da dangantaka da uwarka ai ba za ka aura ba ka san me ya faru ya samu sabani ne da mahaifiyar yaron sun rabu dan haka ita kuma yar gidan kawunsa ne ma'ana yar gidan kanin mahaifiyarsa ko yar mahaifiyarsa ko dangin mahaifiyarsa, saboda haka yace duk zuri'ar da take da dangi da mahaifiyarka ma har abada ba za ka aura ba. Ba aya, ba hadisi, ra'ayi tsagwaro kawai. Ya zan yi? Ka san yadda za ka yi. Iyaye, ku sani cewa ku rinƙa yi wa ‘ya’yanku abin da za su ji daɗi, kada ku watsa gidanku. Wannan dalili ne na watsa iyali. Idan ka je ka aure ta ba ni ba kai, daga nan gida ya fara batsewa. Da kaɗan zai zo yana ganin uban sai ya rinƙa jin haushinsa, saboda ya danne masa wani haƙƙinsa da Allah ya bashi. Ya yi amfani da matsayinsa na uba ya cutar da shi. Wannan yana watsa iyali. Misali ɗaya ne na baku a cikin misalai da yawa da zan kawo. Addinin musulunci ya kawo al-qawa'id, dokoki na halul mashakilil usariyya, na warware matsaloli na iyali. Harkar iyali din nan, harkar zamantakewa din nan tana da babban muhimmanci a shari'a, saboda gaba ɗaya mu yanzu in mun tashi kowa gurin iyalinsa zai koma, sai wanda Allah ya jarabe shi mai kwanan shago. Amma dai shi ma dole dai sai ya buƙaci iyalan iyayensa ko kuma danginsa ko ‘yan uwansa. Da haka duk wanda ya bari gidansa ya tashi da matsaloli, ko tsakanin ‘ya’yansa da shi, ko tsakanin shi da matansa, ko tsakanin kaza, to dalili ne na samuwar hawan jini da wurwuri. Da haka ku gyara zamantakewar ku, ku gyara matsalolinku na iyalanku. Samun mace ta ƙwarai da mijin ƙwarai, a zama irin na ƙwarai, bil mawaddati war rahmati, tare da soyayya da jin ƙai, yana da tasiri wajen gina mutum addininsa ƙwarai da gaske. Kar ku manta, iyali su ne tubalin farko na gina inganta rayuwar ɗan adam. Duk lokacin da ka ga rayuwar mutum ta yi kyau, to ka lura da kyau akwai tasiri wajen iyalin shi, akwai tasiri wajen family ɗin shi, akwai tasiri wajen ainihin auratayyar da ta gudana tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa, ko na makamancin wannan ko kuma nasu auren. Don haka shi ne al-libna al-qawiyya allati yubna biha sarhul mujtama'ul muslim, babban bulo mai ƙarfi da ake gina rayuwa ta musulmi. Iyali ta ƙwarai, gida na ƙwarai, shi ne al-madrasatul imaniyya allati takharraja al-ajyal al-muslima, wanda jil-jil na musulmai da suka fita suka yi abin kirki a duniya, duka wallahi akwai tasirin iyayensu, suna zaman lafiya, gidajensu akwai zaman lafiya. Watsewar iyali, watsewar ‘yan uwantaka yana da tasiri wajen watsewar rayuwar mutum. Da haka kar ka faɗa cikin rikici tun yanzu. Yi ƙoƙari ka gina rayuwa mai inganci don ka bauta wa Allah, ka zauna lami lafiya. Ina so in yi jan kunne ga ma'aurata, namiji da mace gaba ɗaya, ga dukkan mu musulmi, tunda duk mu ma'aurata ne, ko dai mu aura ko mu aurar ko kuma mu nema wasu su aura. Lallai ana samun ‘yan kurakurai da suna da tasiri wajen shuka ƙiyayya da gaba da faɗa da ma yaƙe-yaƙe na baka a tsakanin iyalai a cikin gida. Don kada ku faɗa cikin irin wannan yanayi, shari'a ta ba ku shawarwari masu kyau. Wani malami ya rubuta littafi wai usratun bila mushkila, wani family wanda bayi da mushkila kwata-kwata. Wannan family yayi jama'a, akwai rikici da yawa na matsaloli da suke damunmu yau a cikin gidajenmu. Mu gaya wa kanmu gaskiya, ga kaɗan daga cikinsu. Yanzu wani Allah ya jarabe shi, mahaifinsa ne ba shi da adalci, yana da mata biyu ko uku, yana azabtar da mahaifiyarsa, yana rashin adalci, yana fifita wata. Wani ya je ya auro wa uwar ‘ya’yansa sa'ar ƙassa kuma ƴar matarsa ta uku ko ta hudu ya hada su a gida guda a gaban manyan ƴaƴanta ƴan jami'a ƴan university da manyan ƴaƴanta da sun yi aure sun hayayyafa kuma baya iya adalci tsakanin su yana rawar jiki a gaban yarinyar da ƴarsa ce ta biyar ta shida saboda yana sha'awar aure wannan yana baza iyali yana sa mai gida darajarsa ta sauka duk wanda zai yi aure yana da shekaru yana da manyan ƴaƴa ba a haramta ya auri karamar yarinya ba amma lallai ya kamata ya nutsu ka sani cewa wannan mata ta ka uwar gidanka ita ce ta san sirrin ka dakanka da wajenka kuma fa ta kafa gwamnati a gidanka ko kana so ko ba ka so tabata tashin hankali ne a gare ka tabata tashin hankali ne ga iyalanka gaba daya don haka ku ji tsoron Allah ku rinka adalci tsakanin matanku da manyan su da kananan su yanzu daidai ne mai gida bayan shekara 40 50 60 da yayi da wata mata sai je karo yarinya karama ƴar shekara 16 17 wanda ya kusa ya jika da ita kuma yazo yana rawar jiki a gabanta ya kasa yin adalci tsakaninta da wannan tsohuwar uwar ƴaƴansa da suke university uwar ƴaƴansa da suke aiki uwar ƴaƴansa da suke kaza su ji labari ana wulakanta uwarsu saboda wata yarinya da ubansu ya auro dole su matar ubansu ce wannan yana baza iyali yana watsa gida wani hada kayan su yace ba zan iya zama a gidan nan ba me yasa yace saboda wulakancin da mahaifinmu yake wa mahaifiyarmu akan wata yarinya da ya auro gida ya watsa to shine abin da bana so kar ku yi abin da zai baza gidajen ku kwadayi da san morewa da jin dadi shekaru ba wasa bane da wannan gwanda ka gina wani gidan ka dauki yarinya karaman ka kai ta kaje can ku karanta kace manyan ƴaƴanka in za a shiga sai an yi sallama sai an yi mun waya na ce aje ko kar aje yafi maka zaman lafiya da ka zo ka hada ta da manyan matanka kuma a ga rauninka dan adam a gaban mace yana da rauni ina fata ana fahimta wai ta shehu jaha sheikh juha ya sha babban riga ya daura rawani ya zuba karatu yayi wazi dalibai almadinara binsa sai wani dalibin sai yazo yana magana wa matarsa yana cewa kaza 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 sai matar sai ta ce da shi da karancin shekarunta sai ta ce wai yanzu shi malamin haka yake gaya muku sai dalibin ya ce malam ne fa sai ce kaga da Allah ka nutsu kai ne malam a wajenka kai ka ji wannan mata kenan ashe malam in ya gama karatun sai ya gama duk abin da yake in ya zo gida canjawa yake kamar ba shi ba tace in kana so ka gane tasirin mummun mata akan mazaje zo gidan nan ka dan makale in malam ya dawo daga darasi ka dan makale a can gurin ka leko ka ga yanda zamu yi da shi in ya dawo haka ajiye dalibi mara kirki mai sa ido sai ga shehu jaha ya dawo da rawani da littattafai da babban riga sai matan nan sai ta taho ta ce to sai ta ce cire rawanin tun daga fa bakin kofa ta ce cire shi shehu jaha ya cire ta ce sauke babban rigar ya sauke ta ce ajiye kayan littattafan ya ajiye ta ce ka taho kana lagakaf 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 ya ce shehu jaha ya ce yau kuma hajiya haka za a yi ta ce haka nake so yau in ganka sai ga shehu jaha da kayan gemunsa yana lagakaf 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 abin tausayi dalibin kai kana da mata ko baka da mata baka da mata da Allah duk wanda bai da mata kai magana kuma da bai da mata ya zo yi wata magana a kai da ai duk wanda bai da mata ya rufe bakin sa dan ba mu san da me zaka kare ba abun tausayi wannan dalibin yana kallo sai yace wallahi malam yaga malam ya tafi yana rawa a gaban matarsa malam washe gari kuma zai fito karatu malam an sha aswaki da rawani da wato lamarin mata malam yana da wahalar sha'ani so mutum Allah zai iya jaraba sai aure yarinya karama a gaban ƴaƴansa manya ko a gaban matansa manya za ta iya maka wani abu na wasa za ka ji kunya a gaban ƴaƴanka wannan sako ne na baku shi a dunkule ba cewa ne haram ba amma lalle a rinka sara ana duban bakin gatari Jabir dan Abdullahi babansa ya mutu ya bar masa ƴaƴan mata da yawa yazo zai yi aure yazo aure sai ya dauro bazawara bazawara ya aka yi Jabir ka aure bazawara ya ce ai bazawara zan aura saboda mahaifina ya bar mun me yara ƴan mata kanana yace ba zan aure ba budurwa irin su ba dan kar in je in hada su a gida mu za su kama doke doke kaga wannan fikihu ne saboda bai da halin da zai bambanta tsakanin su shi zai kula da su idan ka dauko min shekara 17 18 19 kuma kana da ƴaƴa masu 17 18 19 kar ka yi mamaki kaga suna doke doke wata rana duk danyu ne danyun kwakwalwa ne da su ballantana kana da yaro dan SS2 SS1 stop dan adolescence period ba mamaki kaga abin da baka so wata rana wani ya dawo gida ya tarar da ƴaƴansa sun samu tsumagu suna ta zane amaryarsa uwarsu tana zaune a gefe tana cewa ku dake ta dukana ne dan abu kazanta mai gidan yazo tace ku kara mata kaga uwar gida ta dauki vito kenan tana amfani da ƴan suka yi wa amarya shegen duka suka ce kuma ki hada kaya ba gidan ubanki bane nan nan gidan mu ne yanzu uban in yazo ya isa yace ba gidan su bane gidan su ne me ya faru kuskure aka samu uwar tayi kuskure yaran su ma suka yi kuskure da aka ku rike wannan gabar tana daga cikin abubuwan da suke kawo fashewar iyali da watsewar iyali mutum ya kasa jin daɗi a gidansa wallahi saboda ba a samu jijito ba tsakanin matarsa da ƴaƴansa Laraba suna cewa al-qayatu khayrun min al-ilaj kai kokari ka kare prevention is better than cure kenan kai kokari ka kiyaye kafin ka kare kanka kafin ka fada cikin wannan rikici akwai abubuwa da ya kamata mu kula da su wajen gina iyalanmu a gidajenmu da farko dai husnul ikhtiyar duk wanda zai gina gida ba ina nufin gina shi da bulo da siminti ba zai kawo iyali to gaskiya ya kamata ya kikkiawan zabi malamai suka ce alal rajul an yata'akkada min salahil mar'ati qabla an yatazawwaja biha yana kan mutum kafin ya auri mace ya tabbatar da salihar mace ce allati takunu ko satakunu fil mustaqbalil qarib zawjat wa atfalihi wa mawdi'u sirrihi wannan mata da zaka aura nan kusa ba nesa ba ita ce fa za ta zama matarka uwar ƴaƴanka kuma wajen ajiye sirrinka duk yadda zaka aura kai da kai nake kai duk yarinyar da zaka je ka aura karka mata kallon yanzu karka mata kallon gobe yi mata kallon nan da shekara 40 50 60 masu zuwa ita ce fa za ta zama uwar ƴaƴanka ita ce za ta zama duk wani sirrinka na duniya ita ce ba mamaki in ka mutu ita za ta kwabe maka kaya ta yi maka wanka yanzu ya kamata mutum yayi gaggawa ya kamata mutum kwadayin duniya ya kamata sha'awa ta dauki mutum ya je ya debo yarinyar da bai tabbatar da ingancin salayin ta ba wai har yanzu samari wai foda da kwalliya bata daina daukan hankalin ku ba har yanzu wai baku daina zaben mata akan foda da kwalliya ba har yanzu baku daina zaben mata akan kyalkyali ba tarbiya salaha addini mutunci malamai sun faɗa duk wanda zai yi aure ya bincike matar da zai aura, saboda me? Ba ɗanɗanan auren ba, ba jin daɗin auren ba, yaya za ku yi rayuwa da ita bayan ta tara maka yaya? Ina tabbatar maka ka je ka auro yadda ba ta da tarbiya, wallahi sai ta gigita ka. Allah ya jarrabe ka da santa, kuma ya hana ka ka sake ta, ta yi ta gana maka azaba, ta gana wa ‘yan uwanka azaba, kuma ka jarabtu da ita. Wani ya zo ya ce malam abin ba kyau, me ya faru? Ya ce wallahi duk radda zan taho gidana in dai na baro kasuwa, to wallahi in na biyo layin gidana malam gabana faɗuwa yake dak dak dak. Me ya faru? Ya ce malam matata abin ba kyau, mata ina fatan ku ji wannan karatun. Allah ya sa ba ke bane irin wannan matar da za a aure ki a kawo ki gida ki zama sababin dukan zuciyar mai gidanki. Yace wallahi malam matata har zagi na take. Nace zagi? Yace wallahi zagi na take. Yace malam akwai abin da fa ba kyau a faɗa? Yace wallahi har bugu na take. Nace kana ina? Yace ina gabanta. A shi take washi. Mutum ne mai haƙuri. Yace ba na son kisan aure. Wata ta masa, ta masa, ta masa, dirijin mutuncin duniya ta masa. Sai ce wallahi matsala ta guda ɗaya, ni kuma ba na saki. Ta zagi iyayensa, ta ci mutunci. Sai ce matsala ta guda ɗaya, sa’ad da kika ci, ni kuma ba zan iya sake ki ba. Ina tuna tsohuwar soyayya da tsohon alƙawari tsakanina da ke. Allah kiyaye mu da wannan masifa. Ai malam, wato kobin suru ne ka je ka siyo shi, in ka ga yana yawan barna da tsallaka gidajen mutane, yana ciye-ciye, ya je ciyo gari a biyo shi da gudu, ya balla danga a biyo, ya kamata ka sai da shi ka huta ka take kudinka. To amma wasu su suke siya wa kansu tsiya a gidajensu. Musulmi ya sani sakacin da zai yi wajen zaɓen matar da zai zauna da ita yana da tasiri ƙwarai wajen shuka masa tsiya da zai game da ita. In ka aure wacce bata damu da ibada ba, ba mamaki matarka a gida ta zauna ba ta sallah wallahi. Idan ka dawo, in ka aure marar addini, ba mamaki gidanka ya zama gidan fim, sai ta tara maka ‘ya’yan maƙota a ta kallo a gidanka, ana kallon tsiraici. In ka aure marar amana, ko gafiya da ɓera sai sun sallama mata wajen ɗauke-ɗauke. Yau a cikin mata akwai masu sayar da kayan abincin mijinsu. Me ya faru? Ba a yi kyakkyawan zaɓi ba, kyau aka bi, haske ya bi, Allah ya jarabe shi, shi sai mai kyau. Akwai mai kyan fuska amma ba kyan zuciya, kuma shi zai wa kansa zaɓe. Idan ya riga ya jarabtu da ita, baya so a gaya masa laifinta. Sata take yi, ɗauke-ɗauke take yi. Akwai mai bin maza, akwai matan da yau wallahi mijinsu ba mijinsu na aure ne guda ɗaya ba. Yau duk lokacin da ka wayi gari, matarka ba kai ɗaya ba ne mijinta, ka shiga uku. Yau Allah ya kawo lokacin da mutum in bai farga ba a gidansa zai yi tare nan ‘ya’yan da ba nasa ba. Me yasa? Ya auro macen da ba mai kamewa ba, kana fita tana fita, wani ya je ya mata ciki tana gidanka, kana murna matarka ta yi juna biyu, ashe ma naka bane, na abokinka ne ko na makocinka ne? Kuma gashi mu ba mu damu ba, dan mutum ya haifi ɗa ma bai yi kama da shi ba, ko bincike ma ba a yi, kawai an mun haihuwa, ka ɗan duba ‘yan yatsunsa ka ga irin naka ne. Allah, ka duba yatsunsa na ƙafa irin naka ne? Ka duba bakinsa ya irin naka ne? Yayi hancinsa ya dirin goshinsa? Dole in ɗanka ne a iya samun wani resemblance da wata ƙyar kama ko yayi. Amma malam Bahaushe baya duba wannan kawai. An samu garuwa fa, to Allah raya, Allah saka da alheri. ashe wallahi na makocin sa ne bai sani ba. Ku yi hakuri mu ga ya muku gaskiya da yawa yau daga cikin matsalolin da ake samu ni da nake muku magana wallahi bazan iya gaya muku adadin mutanen da suka yi min fatawa. Mutum ya zo ya ce min ai mallam an yi aure amma fa matata gaskiya ta zo min da wani ciki. Mutum ya zo ya aure matarsa kafin lokacin haihuwa ta kama masa numfashi za ta haihu. Wani ya ce na auro ta mallam wata biyar sai na ga abu rikiri. Ya ce yaya haka? Tace haka yake babba ne ya fito. Wallahi yace wallahi ana zuwa wata biyar din nan ana abin nan sai mace ta fara min nishi a gida. Yace wai me nake ji ne? Tace ina jin fa haihuwa zan yi. Yace to ba a gidan nan ba kuwa. Mallan da aka je aka auna shi ka san Bahaushe yana da matsala. Lokacin da matarka tace ma tana da ciki, cikin ta na farko, ya kamata ka je a auna ta watan sa nawa cikin, sai ka duba invitation din auren ka da yake diga ne kai baka gane abubuwa. Haka ake yi. An samu juna biyu Allah ya sa albarka, Allah ya taimaka, mu je asibiti. Ba sai ka mata bayani ba, ka ce a mata scanning a ga kwanan sa nawa a duniya, sai ka duba invitation ɗinka. Galiban duk wanda ya auren fari yana boye invitation ɗinsa. Duba ka gani idan ka ga ɗan nan an same shi kafin ta zo gidanka, to ka ɗebo kaya, ka ɗebo jangwangwan. Baya ganewa sai daga baya da aka zo aka bincika aka ai yarinya kan kafin ta zo gidansa ma ai tana da ciki na wajen wata uku. Da aka yanzu ta yi wata biyar, kaga wata takwas kenan. Na tara ya shiga tana kokarin numfashi za ta yi naƙuda ta zube masa. Sai suna aka yi ta rikici. Me yasa baka bincika ba? Ko matarka ta zo gidanka tunda ta zo ba ta fara al'ada ba? Ya kamata yanzu ka ga kuskuren da muke, ku yi haƙuri, tuna muna magana ne ta iyali ko? Ya kamata idan za ka yi aure tambayi matarka yaushe kike al'ada. Za a daura aure za ta tare ko? Ya kamata ka sani cewa shin sai da ta yi al'ada a gidansu yau ta gama ta zo gidanka? To ba mamaki an samu alaƙa ba ta ƙara yin al'ada ba, to ka san yaushe ta yi al'ada. A'a, da ta zo gidanka ta yi al'ada ko ba ta yi ba? Idan ta zo ma gida ta yi al'ada, to ka san lafiya lau kilin ta zo maka. Idan kuma ta zo gidanka ba ta yi al'ada ba sai an gaya maka yaushe ta bar al'ada. Tambaye ta rabanki da jini tun yaushe? In ta ce yau dai na kai wata hudu ban yi ba, ka ce a aje a gwada. Yanzu dan Allah akwai iyayen da suke lura da wannan? Ba sa kula. Mallam saboda rashin tsarin mutanen mu fa. Wallahi mallam akwai wanda za su daura yarsu aure ba su ma san yaushe yarinya take al'ada ba, sai a daura maka auren yarinya budurwa, sai a kawo maka gida ranar da aka kawo ta tana jinin al'ada. Kana can an gama ambanci, ka gama jefa babban riga, an dau hoto, an yi kaza an yi kaza, ka zo za ka tare, ka ɗebo ƴan kajinka na bakin titi ka taho da su kana shigowa. Eh, kana shigowa gida sai yarinya ta ce maka ni fa al'ada nake. Ango mai al'ada kenan. Me ya samu? Saboda rashin tsarin iyayenta. Kai ma da baka kafa doka ba ka ce to ki kula ba. Da ka iyaye masu tsari wallahi wasu har rubutawa suke. Gaya masa kin gama al'ada ranar kaza, kuma kina tsammanin al'adar ki za ta sake zuwa watan kaza ranar kaza, dan ya san kin zo lafiya kalau. Mashakil usariya, matsaloli na zuwa da cikin shege gidan mutane ya yawaita. Kuma yau ina so na gaya muku dan ku san wa za ku aura. Yau fa ciki da zinace-zinace fa ya zama rampant ga ƴan mata, ya zama ruwan dare ga ƴan mata. Wani bawan Allah yana da alaka da irin wannan shari'o'i na mata, yake gaya mu yace ai mallam ba wani abu ne ba ko ba, yanzu a kawo maka yarinya wai tana da ciki. Nace to yanzu yarinya budurwa ta yi ciki ta zauna a garin musulmi ta reni cikin? Yace har haihuwa suke yi. yaya za a har gidan biki za ta je kuma an san ba ta da miji ga cikin riki-riki kuma ta haife shi wasu kuma haka suke shiga da shi gidan wani me ya faru gidaje sun lalace iyaye sun yi sakaci da tarbiya ba sa kula da ƴaƴansu ka zo ka girke yarinya ka budurwa kana kula da ita da tarbiyyarta shekara 11 12 13 20 21 dare ɗaya wani shedani cikin ƴaƴan makota yazo ya yaudari ƴarka da waya da zai sai mata ta 35,000 yaje kwana da ita wani wuri ko yaje lalata ta yini guda saboda waya bala'in da ya shafi ƴaƴan mu mata yau yarinya in kana neman ta ba ta waya in dai ka kawo kwalin waya komai zai faru me yasa saboda kai din a gidanka baka da tsari kana zaune ka bari ƴarka wai samari suna ta sai mata wayoyi wancan dan unguwa kaza ya sai mata waya ta naira 100,000 kaza wancan yayi competition ya sai mata ta naira 100,000 kaza wancan ana competition ya ji ya sai mata iPhone wancan ya ji ya sai mata wallahi malam yau yarinya karama budurwa ɗan shekara 17-18 wallahi waya naira miliyan guda ake sai mata me yasa saboda ƴar kafaraci saboda tana da haske ai momi farin jini ne da ita ai momi kaza bayan da za a yi zai sai mata wayar naira miliyan 1 kudin a haka kawai ya batta sai wani abu ya faru ko ka sani ko baka sani ba don haka tsar gidanka tsar iyalinka wanda ya sai wa ƴar ka waya mai tsada babba ka ce kaga ina da halin da zan iya sai mata waya ko mota ma amma yanzu lokacin ta bai bar rike wayar ka in Allah ya sa ka aure ta ka sai mata wayar naira miliyan 20 ma ka bata mataka ci amma yanzu ba ƴar ka ba mataka bace kuma ba ƴar ka bace yanzu ne ma kake kar ka bawa ƴata waya ka lalata mata rayuwa ko wani ya lalata mata rayuwa wallahi ƴan uwana idan na gaya muku abinda mata ƴan mata suke yi da barna da wayoyinsu wallahi hankalinku bai dauka ba bincike ya tabbatar mana da yawa yanzu yara ƴan mata ba sa cin jarabawa saboda waya haka yara ma ba sa cin jarabawa saboda waya kana zaune kai baka sai mata wayar ba kaga uba yana fama da masarar da zai ci amma yarsa tana rike da wayar naira 775 amma wallahi masarar da zai ci bai da ita haka kawai za su sai mata wayar a banza a dauki yarinyarka a fita da ita saboda an sai mata waya a hana yarinyarka bacci karfe 3 ka ji ta kamar aljana suna chatting wata mata ta burge ni tace wallan ka gani nan wallahi tallahi wayar ƴaƴana mata karfe 9 dare da kanki zaki dawo ɗakin babanki falo ki aje anan za ta kwana kuma bara a kashe ta ba a kunne za a batta tace dan mu ga wa yake bugowa cikin dare dan mu ga wani sako yake zuwa tace alƙawari ne tara tana yi yarinya ba chatting ba Facebook ba WhatsApp ba hiran dare ba waye zo ki aje wayar nan a ɗakin ubanki abu dai saboda kaga waye yake kira in ka ji kira karfe 3 dare to wani matsiyaci ne zai lalata maka tarbiyyar ya kenan malam video call ake da su idan baka gane bari in fasa maka bakin wannan ƴar ka budurwar da kake gani Allah Allah ka tsare mana mutuncin ƴaƴan mu ya Allah Allah kar ka ba da dama wasu ke ta mana iyalan mu ya Allah malam saurayi barin mutunci malam wallahi zai sa yarinya karama malam ta sa kayan bacci yace video call da su ta kunna wuta ta tsirara wallahi ta suna video call yana daukan tai tana kallon sa yana ganin ta kana can kana mun shari kai nisa ya cuce ka wallahi video call tsirara za ta bude gashin ta ya gani ta bude kirjin ta yar kace budurwa wannan ana yi rampant baya yirguwa mashakil matsaloli na iyali kuma ba mamaki danka ne shi kuma wani kuma kwabewa yake zigidar haihuwar uwarsa su yi wayar da yarinyar an koya wa yarinyar ka fasad a gidanka saboda me ka nuna musu talaucin ka kai mabukaci ne me za ta yi da wayar me wace irin rayuwa za ta yi dan ba ta da wayar ku kula da iyalanku ku riƙe gidajenku in ba haka ba wallahi wani zai zo ya maka illar da har ka mutu ba za ka manta ba kuna tare da ni hamu sifat da ya kamata mutum ya kula da shi wajen gina iyalin shi sifatu taqwa was salah wad din taqwa da salahi da addini dole ne mijin da za a aura dole ne matar da za a aura ana neman zaman lafiya to ta zama mai salahi mai addini mai tsoron Allah shi yasa manzon Allah ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce hadisin Imam al-Bukhari da Muslim tun kawul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fasbar bi dhati ad-dini taribat yadak Tirmidhi ma ya rawaito shi ya bada labari irin dabi'ar mutane yanda suke aure wani yazo yana auren mace ne dan kudin ta in mai kudi ce zai aura ko irin mai kudi wani mai kudi ya kira wani yaro ya ce kaga ai na ka ganta kake son ta eh wallahi alaji kaza kaza ai bayani zaka yi na ka da ita yace to ka ganta in Allah ya daidaita ka da ita ta zama matarka to kudi na daban ita kuma wannan daban ko taro ba zan baka ba ka je ka nemi kudin ka karka kuskura baka da sana'a kace zaka zo ka nemi wa yata wai din na da ko a wannan yace ni ma kudi na ba uba na ne ya bani ba ni ma nemo wa ne da ka aure ta dan Allah kawai kaga wannan yayi maganin mai neman auren jari kenan wani dalibi yace mallam ina so zan yi aure a nema mun mai dan garma garma nace kaman ya yace wallahi mallam guzuma nake so a sama mu nace guzuma meye guzuma yace ka nema mun mallam wanda mijinta mai shegen kudi ne ya fadi ya mutu irin ba aune din nan kuma karama mai karamin shekaru mijinta ya bar mata miliyoyin kudi yace irin wannan nake so yace mallam wallahi ko aike na za ta rinka yi wallahi na yadda kaga babu auren dan Allah dan abin da take da shi ne anan nake amfani da wannan dama ina kiran iyaye mata a duniya wallahi duk wanda yazo auren ku duba shi me ya kawo shi duk wanda ya aure ki dan abin da kika mallaka ran da yaga babu wannan abin sai ya wulakanta ki duk wanda ya aure ki saboda kyanki ko ita kyan mace kuma is periodic is kuma is zaka iya cewa yana da wani lokaci ne gajere duk inda mace take kaga haihuwa yau da gobe to yana canja mace kuma yana rage ta zaka ganta da tana budurwa galleliya masha Allah amma da ta yi haihuwa daya wallahi sai ta sauka kamar cajin batir ne duk inda kai amfani da shi to sai ya sauka idan ta kara na biyu sai ta ragu in ta kara na uku sai ta dana raguwa in ta yi na hudu kowanne haihuwa sai wannan in tana samu abinci mai kyau ma tana ci da kulawa kenan wata wallahi ya'ya hudu biyar ta haifa sai ga kamar ba ita ba ta zama tsara uwarta da haka haihuwa tana rage mace me yake rike mace tsoron Allah da taqwa kawai kana son ta ne dan Allah duk wanda ya auri mace saboda tsabar kwalliyarta da kyanta to ka bashi ɗan shekaru wallahi sai ta canja kalli mahaifiyarka da ka ganta tsohuwa da kyar zama tashi da kyar ai da ba haka take ba da an baka hotonta tana budurwa zaka ce ka ashe hajiya kyau ne da ke haka amma me ya canza ta da kai da yayanka da kannanka ku kuka canja ta amma mahaifinka ya hakuri ya cigaba da rike ta a haka in ya ga dama yana da kudin da zai je nemo wata budurwa sabuwa irin ta a da to amma bai yi ba tsoron Allah ya sa ya rike ta da haka masu yin aure na ɗanɗano masu yin aure na yayi masu yin aure na jin daɗi da morewa duk inda kuka je duk shekarun da kuka yi akwai lokacin da matan sai sun canja duniya haka take wani malami yana ba da wani lissafi ya ce ba wani abin da yake kaiwa shekara goma ana jin daɗinsa dole sai ya canja komi shi sai imani ya ce in gida ne ka gina mai shegen tsada kana ga darar ka yi gida mai tsada ko duk inda ya shekara goma wallahi a unguwar sai an samu wanda ya gina wanda ya ninka naka kuma wallahi sai kaga ko kujerar ta fara kodewa ko kumfan banɗaki ya karye ko kayan da ka saya kai amfani da su a gidan sun yi expire an daina amfani da su shekara goma windon da ka sa mai tsada kofar da ka sa mai tsada mai rufe kanta mai buɗe da remote to yanzu an yi wacce take ita ma daga ƙasa ma take sama take haka in dai ya shekara goma in mota ce ka saya duk inda ta shekara goma an dade da daina yayinta in riga ce ka saka za ta shekara goma to me kike ganin zaka rike shekara goma kawai fa in wulata kasa an gama yayin ta, idan agogo ne an gama yayin shi, in menene imani ne ba a gama yayin sa. Duniya kenan, hiya dunya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min aldalil. Kenan ana zama da iyali ne a rike su dan Allah. Ba kun zo an yi aure amarya ango an yi kaza ba, da Allah kuka bi da haifi muku, amma kuka kuskura aka dauki hotunan ku kuka yi rawa, ka rike kogunta, ka rike naka, ka sumbance ta, ta sumbance ka, ka bata cake, ka baka cake, kuka yi kuka yi kuka yi, a zo a neme ku bayan shekara 20 wannan auren, ka dauko hotanka a yanzu, ka dauko wancan hotan da kuka yi, wani magani za a yi kamar daga kabari ya fito, sai bakin ciki ya dame ka na saban da kai. Kisa in za ku yi aure, ku inganta iyalinku, ku yi abin da babu saban Allah a ciki, sai Allah ya albarka aurenku. Wannan barna fasadi yana cikin dalilin da yake watsa iyalanmu. Ina magana ne akan kulawa da iyali, wanda duk yake so gidansa ya zauna lafiya, to kada ya bari a aurensa ya saba Allah da fasadi da barna da yake. Wani ya zo ya yi aure ta dalilin aurensa, an lalata ‘yan mata budare, budurwa budurwa, an yi zina da ‘yan mata barkaci, duk abokanansa suka yi. Akwai mutanen banza marasa kirki, duk lokacin da aka zo za a yi aure sai sun nemi yara ƙananan ‘yan mata, daga ɗaukan amarya za su wuce su lalata su, daga karɓan waya sai sun yi relationship sun lalata su. Ta dalilin aurenka an lalata ‘yan mata virgins, an fitar da su daga budurcin su, Allah lalata, kuma Allah ya rubuta malaiku sun rubuta a aurenka aka yi. Ya za a yi aurenka ya albarka, ya za a yi ka zo ka haifi yaya su zo su zama to yaya masu jin kai da tausayi. Ka je ka yi gayya, an yi fasadi. Wani bawan Allah aure ya yi, da ya zo ya gaito yana da abokanansa sun yi university, yan kudu ne suna business, yan kudu ne, da ya zo kayan shaye shaye sai da ya sayo har da giya da naman alade. Wai ai saboda akwai abokanan sa da ba musulmi ba, har giya ya kawo a wajen taron, wai kar a zo a nemi wani abararsa. Kuma sai daga baya wannan mutumin zai kewaye wajen limamin masallaci ya ce, malam an samu karuwa ai mana addu'a. Ƙarya kake wallahi, wannan barnar da kake sai yayi maka tasiri a cikin gidan iyalinka. Dan haka ina so ku gane genesis na lalacewar tarbiyyar ƴaƴanmu yana da tasiri wajen gina iyalinmu a farko, tanadin da muka yi da irin abin da muka yi wa ƴaƴanmu ko muka yi wa matanmu lokacin da muka aure su. Kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Imam an-Nawawi yayi bayani da sharhi akan wannan hadisi da malamai suka faɗa, ko annabi yace fasfar bi zati dini ka rabauta da mai addini sai ka samu alheri a hannunka. Ma'ana annabi ya baku zabi kenan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, in yazo muku wanda ku yadda da addinin sa biyarsa, ku aura masa yarku. Dan Allah iyaye, ku karbi shawaran da annabi ya muku. Don Allah, duk wanda yazo neman yarka, fara duba addinin shi, ka bincika a ina yake sallah a unguwar su, ka bincika wani masallacin juma'a yake sallah a garin su, ka bincika shin yana zuwa wani darasi na ilimi, ka bincika yaya alakarsa da iyayensa, yana bin iyayensa. Wannan shine binciken da shari'a fa tace ku yi. Amma ku binciken ku me sana'arsa, kun gama? Da an ce yana da daukin albashi, yana daukar albashi mai kauri, kun gama? Amma baka bincike waya yana bin iyayensa, ba mamaki ubansa ma baya magana da shi, ba mamaki ubansa bai sai bai shawara bi ba, ba mamaki uwarsa ba ta isa ta mai faɗa bi ba. To yanzu kai ce zai auro yarka, kuma ka ce zai maka biyayya kai rikin za? Mutumin da baya bin iyayensa shine zai zo ya bi ka? Shi yasa kuke da dama da yawa idan kun aurar da ƴaƴanku ba kwa bincike. Kai ma idan zaka bincike ta, bincike tana sallama? Kun san cewa yanzu ku tambayi malaman sakandare da suke zama da dalibai har zuwa bayan la'asar ake tashi, wallahi malam da yawa yara ƴan mata ba sa sallah a makarantu, suna iya yin ƙarya suke haila suke, kuma wallahi ba haila suke ba. Wani ya kama duka, sai malami ya ce ka karka bata lokacinka a gidansu ma ba sa yi. Yarinya ce budurwa, wallahi za ta yi ta danna dannan waya har ai azar a dawo a shiga aji, kawai a shiga prep ba za ta yi sallah ba. Ba mamaki budurwar ka ce, kuma ba mamaki ke din makin auruwar da bai damu da sallah ba. Daga wurin zance za a gane, ya za ki gane saurayinki yana sallah ko yana kula da jami'i ko baya yi gayyace shi wata ran gidan ku ce ina son ganin ka 12 da rabi ko karfe 12 ne dai ki shirya mai dan abun arziki ki ce a lokacin za a yi hira da zancan ki ga nan kira sallah ya za a yi kuma ki ce yau ba za ka bar gidan nan ba sai bayan la'asar anan ake gane shi wallahi wannan ina ga muku ni kam na sa wata ta kama wani a haka tuntunin muka kore shi wallahi take mallan ni ban san yadda ya zan yi gane wace gayyace shi ta gayyace shi yazo gogan kai zauna lokacin sallah ya karfe 12 da rabi dai saura kwata shiru sai lance yake sai tana duba agogo tace azhar fa tayi yace ba komai ba komai mu ci gaba ne daga karfe 1 tayi ya kiyaye tashi yana ta zance tace to ni kan da Allah ina neman izini zan je ne sallah sai ce ki je ki sallah ki dawo ina jiran ki wallahi shi bai je ba mallam ga masallaci a kofar gidan ga masallaci a anguwan bai fita ba nace da daga yatansa wata ranar juma'a ki gani daidai sallar juma'a zai zo ko bai zai zo ba zai zo ko bai zai je juma'ar ba mallan haka ta gwada shi sau daya sau biyu sau uku nace to wannan ya nuna cewa wannan mijin naki ko kin aure shi bai damu da sallah ba kuma a gidanki baki saki sashi ya sallah ba lakum dinukum waliyadin daga nan muka baje shi muka watse shi ilaikum wani ya je bincike shi ma aka je neman wani ana so a bincike akan sa daidai lokacin sai aka je ana sallar juma'a ana tafiya sallar juma'a sai aka tarar da shi sharkaf yana ta wani aiki bai je juma'ar ba aka je aka dawo aka tarar da shi an je juma'a an dawo shi bai je ba to kaga wannan ya nuna cewa wannan mijin da zai aure yar ku juma'a ma baya zuwa kai yanzu ka dauki dakiyar ka ba wanda baya zuwa juma'a bai ji tsoron Allah ba sai ji tsoron ka kai to ku kula wani malami yace idan kana so ka gane iya mai addini ce tambaye ta ubanta ma yana zuwa jami'i tukunna ubanta ba wai ita ba fa kace ke babanki yana zuwa sallar jami'i a unguwar ku tambaye ta wallahi haka ka bada alitabi yake a rubuce ya ka gani yace tambaye ta a gidansa ana azumin nafila alhamis litinin tambaye ta babanki yana kiyamul laili ka san yadda zaka tambaya ke babanki yana tashi da dare yana sallah kuwa in kaga duka shiru ne matsala ne to wannan ya nuna cewa ubanta bai damu da addini ba kuma ba mamaki ka je ka auro wacce ba ta da addini zaka samu matsala akan ƴaƴanka da jikokinsu yau ba a tambaya ba a bincike sai abinda Allah ya wata mata ta ce min to wala ai yanzu in dai ka samu mai rufin asiri ba wani binciken da zaka yi in dai da riga mai kyau da dan abin nan ai mala ai ba a bincike haka ne kuma wallahi ba sa bincikawa da haka yau aure yake da yawa zawarawa mala yara kanana zawarawa yar yarinya karama shekara 18 ba zawara yar yarinya karama shekara 21 ba zawara ku je makarantun islamiyya gurin malaman da suke koyarwa a makarantun islamiyya ku ga zawarawa wallahi yar kirit wata yar guntuwa da ita da dan goyo a bayanta ya aka yi ni ma mazawara ce an sako ta an sallamo ta aure rasuwa yake ta yi rasuwa rasuwa ana ta rasuwa wani lokacin mutuwar auren har ya fi yawan mutuwar mutane saboda babin ka'ida Allah ya ba ku ikon ganewa don haka ya kamata mu nemi ahlut taqwa da ahlus salahi wajen gina ainihin wato iyalanmu shi yasa shari'ar musulunci ta ce in za ka yi aure ka bincika ka duba matar da za ka aura yaya take hatta abin da ya shafi kallanta ka kalle ta dan me dan ana so ka auri abin da hankalinka ya kwanta fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku auri abin da ya muku dadi ku auri abin da kuke so na daga mata masna wa thulatha wa ruba abin da ya maka dadi abin da ya maka daidai to kaga akwai bukatar ka ganta yaya take shi yasa malamai suka ce an-nazaru kallo wani abu ne da shari'a ta bada dama wanda zai auri mace ya ganta manzo Allah ma yayi wata baiwa Allah ta zo gurin manzo Allah ce ya rasulullahi wahabtu laka nafsi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, na bada kaina gare ka. Yashru fasa'ada an-nazara ilayha wa sawwabahu, ya kalle ta sama da ƙasa. Daga nan malamin suka ce ashe ya halatta idan mutum zai aure mace ya kalle ta. Manzon Allah wani yazo yayi aure yace da shi unzur ilayha fa innahu ahra an yu'dama baynakuma, ya tambaye wani yace yayi aure yace ka ganta kuwa, yace a'a, yace koma ka je ka ganta wala Allah ka ga abinda zai dauki hankalinka. Wani mutum yana auren mace saboda idan mace, wani saboda yatsan hannanta, wani saboda kafarta, wani saboda haskenta, wani saboda fuskarta, wani saboda hancinta, wani saboda bakinta, wani saboda kazadinta. Dan adam yana da abubuwa da yawa da yake auren mace saboda shi. To wannan abin da ya gani yake so din shi yake rike masa auren, bayan tsoron Allah da yaga wannan abun kuma yana burge shi sai ci gaba da amfanuwa da ita. To shine hikimar kar a je a tukuikuyo maka, a tukuikuye a miko maka ladan noma baka gani ba, wataƙila ka zo ka gaba te maka ba kuma ka kasa biya mata hakinta. Wani da aka auro masa aka wace tsakani da Allah, in na ajiye ki zan zalunce ki saboda gaskiya bana son ki, saboda gaskiya baki min ba. To irin wannan aure ku raba shi kawai. Magana iyaye su kira a'a da Allah baba kai hakuri dan Allah a zauna, ai al'amuran rayuwar aure hakuri ne, ai ya fada ya ce bai zai iya mata adalci ba, dan haka kawai ku raba su. Kuma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure wata mata da yazo ranar da zata tare, fara'a fi kashiha bayadan, sai ya ga wani abu alamar kuturta da wani abu haka a jikinta, sai ce tafi gida. Saboda me? Bai samu kwanciyar hankali da ita ba. Da ka shi yasa aka ce ku kalla ku dube su, in ta maka bismillah. Iyaye da kuke tukuikuye wasu ƴaƴan kannanku ko ƴaƴan abokananku ko ƴaƴan kaza, ka ce wa ɗanka je ka ka auri wance, ce masa za ka yi je ka ka duba wance ta maka ka aura, ka ba shi dama. Ya kai baba, kada kai in ka ga yarinya ta maka a tarbiya ka ce wa ɗanka dole ya aure ta, zai iya maka biyayya ya aure ta kuma ya je cutar da ita, wataƙila shi kuma giredinta bai masa ba. Da ka kurinka ba su numfashi suna numfatawa, ita ma ɗin ka ba ta dama, je ki gana da wane ya miki, ki bincike tsakani da Allah ya miki, ina son aure tsakaninku. In kin ga bai miki ba, babu damuwa, Allah ya baki wani wanda ba shi ba. Wannan shine adalci a tsakanin ƴaƴa, musamman lokacin da za a yi ainihin auratayya. Abu na gaba da yake lalata mana zamantakewarmu na aure, kafa wasu sharuɗa marasa gaira ba dalili. Mutum zai aure sai ya kafa sharadi ya kai ɗari, sai mai kaza, 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 sai mai kaza. Shi kuma idan da za ka ɗora shi a sikeli, ko sharadi goma bai kai ba a ciki. Haka muke mu maza, yawanci maza suke kafa sharuɗa. Kuma abin mamaki abinda zai burge ku, wallahi mace tana iya auren mutum bata ma gan shi ba, bata ma gan shi ba. Kuma mace ana iya cewa wane ya ce yana son ki, kafin ma ta gan shi tace ba damuwa, Allah sa albarka. Amma mu maza mu ne ba ma yadda da wannan. Namiji sai ce a akwai hotonta turure mu gani. Amma ita wallahi a'a, musamman a irin wannan lokaci da mazan suke da tsada, ku daina saka sharuɗa waɗanda suke babu ma anzalallahu biha min sultan. Kuma ya kamata ku sani cewa duk wanda yake neman mace ya samu a cikin sharuɗan sa 100, ya samu 60, Allah sa albarka. Ko da rabawa ce fa a jami'a, mu ce 60% ba ya ci. Ko a kiyama ne aka auna tsakanin ladanka da alhakinka, ladanka 60, alhakinka 40, ka tsallaka dan aljanna ne kai. Yaya mutum zai zo ya kafa wai sharadi, wai shi ya kiye aure ai saboda shi in ya samu matar ma sai mai kaza, sai mai kaza, sai mai kaza. Kuma shi din idan an dora shi a skelin bai da wannan sharadin kwata-kwata, Allah ya bamu ikon gyarawa. Sannan kuma akwai abubuwa waɗanda suna da matsaloli a zamantakewarmu na aure, wanda zan jero mana su a gurguje, suna taimakawa wajen fasa gida, wajen yaɗa watsa gida, wajen rashin zaman lafiya a gida. Na farko shine barin iyali da jahilci. duk wanda ya aure ko babba ko karami ya bar matarsa baya koyar da ita kuma bai kai ta makaranta ta ilimi ba baya kai ta wajen wa'azi tana jin wa'azi ba wallahi za ta yi ta zuwa maka da tsiyar da billahi alazim ba yanda zaka yi da ita kuma dole ka hakura da ita mace jahila tana da wahalan sha'ani mace da ba ta jin wa'azi tana da wahalan sha'ani daka ka kai ta makaranta ka bude mata littafi koya mata in ka iya in ba haka ba ba ta dama ta je ta saurari wa'azi dauki matarka a mashin dauke ta a mota ba ta kudin abun hawa ta tafi ta je ta saurari wa'azi wataƙila a cikin wa'azin nan a faɗi laifinta a faɗi abubuwan da ta yi waɗanda ba daidai ba ne ta gyara amma matuƙar ka bar iyalinka ba ta zuwa makaranta to wallahi ina gaya maka gidanka zai iya gamuwa da duk wata matsala saboda ba ta ma jin wa'azi kuma kai ba lallai ka bata umarni ta bi ba dan ku karantar da iyalinku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da iyalansa ya karantar da iyalan wasu ma har tafiya yake da kansa sallallahu alaihi wa sallama ya je kai musu ziyara su mata ya musu wa'azi a sallar idi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi sallar idi yayi wa maza hudu ba sai kuma ya dafa wani daga cikin sabansu yace kai ni wajen mata da kansa yake takawa ya je masallacin mata su ma yayi musu nasu huduba ashe wannan yana nuna cewa ahli sunna ya kamata ku rinka karantar da matanku kuma idan za ku je wa'azi ku rinka zuwa da matanku idan za ku yi masallaci ku rinka yin na maza ku rinka yin na mata zamanin nan fa in fa baka kai matarka masallaci ta je wa'azi ba za fa ta shiga TikTok ta je ta debo karatun TikTok in baka kai matarka ta je masallaci ta je wa'azi ba kawayenta ta koya mata barna a WhatsApp da wayar da ka sai mata in baka kai matarka ta je ta ji wa'azi ba za fa ta je ta koyo a group group din su na mata da na banza da na alheri da haka ku kai matanku ku koyar da su addini kar ku bar su su zauna cikin jahilci abu na biyu shine neman laifuffuka mutum ya zama shi kullun so yake ayi laifi ya dau mataki a gidansa bari ayi a gani zaki gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so mutum ya rinka kama iyalinsa da laifi ka sa ido kaman boye tarko ba a saka wa iyali tarko mai talammusin zallati in dai mace ce wallahi sai ta saba maka in dai mace ce wallahi sai kaga aibinta in dai mace wannan zamani ne wallahi sai kaga abin da baka so da haka mutum ya zauna a gida wai shi jira yake ayi laifi ya kafa tarko a can yana dubawa a can kar ayi laifi ya dau mataki za ta yi laifi kana ta fada gobe kuma za ta gyara ba na ce a daina ba kai hakuri in Allah ya sa da gobe in kana kuma sai ta tisa ku daina neman laifi kuma namiji mai kokari namiji mai ilimin zamantakewa ta aure ba komai yake magana a gidan shi ba in an yi wani laifin da harara za ka gyara shi idan an yi wani abun da wani yanayi za ka gyara shi akwai abin da za ka yi magana akwai abin da ba sai ka yi magana ba akwai abin da sai bayan sati biyu uku ma sai ka yi magana akan shi yanzu wani lokacin yaro zai zo ya aikata wani abu in ka biye zuciya sai ka kashe shi in ya yanka maka wata tsiya yaro ko mace ta yanka maka wata tsiya sai ka yi barna mutum yanzu misalin ya dawo gidansa ba izini ba komai yana cikin matsuwa kawai sai ya zo ya tarar da matarsa ta rufe gida ta fita ina ta je baka sani ba wayarta a kashe ta garkama maka kwado ga ka kuma ka debo kayan a matsayi ya za a yi fushi zai dauke ka ka dauki abun duka ka daki kofar nan lokacin da kake dufin kofar nan ji kake mata kake duka amma da kanka zaka nemo mai gyara ka ce walde mun nawa ne kudin gyara kuma ka biya hakuri yana da tasiri wajen kyautata zamantakewa da iyali yanzu kaga dai wanda yafi kowa zama da iyali da kyau amma sai da aka bata masa annabi Muhammad wallahi mala a cikin tarihi ana ba da labari a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da matan suka raba kansu akwai kungiyar nana Aisha akwai kungiyar nana Hafsa wadannan gaba ɗaya suna goyen nana Aisha wannan suna goyen bayan nana wanci ana samun sabani hatta a gaban annabi an samu sabani tsakanin matarsa nana Zainab da nana Aisha nana Zainab ta je ta aiko abinci a gidan annabi yana gidan Aisha nana Aisha ta ce dan me za a yi min haka ta sa hannu ta buge kwanon abincin ta fasa shi a gidan annabi ta zubar da abincin a gaban annabi kai da yake kai yaji ne tattafe ne kai mai fada dole sai sun maka ba daidai ba inda mata ne haka annabi yace a Aisha ta yi kishi sai yace to za a biya kwano kuma za a biya abinci yana dariya ya gaya mata mai gashi da dariya kenan in kai ne yanzu duka za kai matan annabi sun yi mutun suka ce a gaya masa ya ji tsoron Allah akan dangaren mu'amalarsa da Aisha wallahi suka aika Fatima kun san me wai sahabbai ne in sun zo kawo kyauta sai su rinka barin ranar girkin Aisha sai a rinka aiko annabi kyauta tun shi ba ya cin sadaka kawai kishi na mata wato ma sai a dakin Aisha za a rinka kawo shine aka yi mutun aka gaya masa wallahi da aka gaya masa malam dariya yi Fatima aka aiko yarsa tace ya rasulullahi matanka sun aiko ni wajenka yace bismillah sun ce in gaya maka ka ji tsoron Allah dangane da mu'amalarka da Aisha da kuma sauran sahabbai abinda ake yi yace me ya faru ai kaji su kuma sahabbai haka kawai suka tsara su sun fi nan su kawo annabi kyauta in yana dakin Aisha wallahi bai ma san ana yi ba kawai sai dai ga abin yana faruwa sai ya ce wa Fatima kina son kina so na tace eh sai nuna Aisha ya ce to fa ahibbi hali ki so wannan wallahi iya amsa da ya bari kenan suka ce mai babanki yace tace ni kawai ni bai ce mu komai ba dole haka mallan akwai abin da in an yi mata suka yi kai ka san shirme ne shiru kawai zai magance shi a zo ana ma akwai lokacin da za a zo a sa ka a gaba ana maka magana ayi kaza ayi kaza ko daga kai ba za ka yi ba in ka gama kawai tashi ka tabarkarka in ta yau ta ji shiru gobe ta yi shiru jibi ba za ta kara ba in mai hankali ce ta san cewa baka da ra'ayi akan wannan abu amma ka zama da an ga dama sai a kunna ka ana so a kunna ka sai a je a gaya ma a ce kunna shi zai kama zage yanzu zai kama fada ba a yi ustaz hakuri yake yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ina ba ku shawara akan kula da iyali da hakuri a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa Safiya binti Huyay ibn Akhtar wata ran ta zo tana mai tace ya rasulullahi matanka suna aibanta ni ita Safiya a yakin Khaybar shekara ta 7 ya samu ta a cikin ribatattun yaki ya yanta ta ya aure ta yar gidan shugaban Yahudawa ne a Khaybar Huyay ibn Akhtar kikkiawar mace ce masha Allah tabarakallah sabon aure mijinta yazo da ita yaki aka kashe shi ita kuma aka ribato ta sabai suka ce wannan tunda mace ce babba ma'ana yar manyan mutane ne ya rasulullahi muna ga a gidanka ya kamata ka ajiye ta annabi ya yanta ta ya aure ta wallahi malam saboda yanayi irin na mata da kishi irin nasu da baiwa Allah nan ta zo kai wata rana a cikin matan annabi sai wata sai tace mata ya gafara da Allah yar gidan Yahudawa kawai musulma ce ta zama musulma sai ta zo tana kuka gaba annabi tace ya rasulullahi ga matanka suna aibanta ni da addinin ubana sai ya ce a haka suka ce miki eh yace to ki koma ki same su ki ce da su a cikin ku gaba ɗaya wace ce yar annabi babanta annabi babbanta annabi wace ce a cikin ku ki gaya musu ke yar uwar annabi Musa da Haruna tsatsanki daga annabi Musa da Haruna yake yau da za a buga lissafi zaki tike ne daga gidan annabi Musa da Haruna ki ce musu duk gidan gaba ɗaya wace ce in an buga lissafi danginta tana karewa akan annabi da za su ce miki ke yar mai yahudi ne da ta je ta gaya musu shiru duk a gidan annabi aka yi wannan hakuri yayi yanzu ya je ya zage ku turu shi mutunci in kai ne haka za ka je ka yi an taba maka amarya ka je ka yi ta zage ai in amaryarka ba ta iya magana ba koya mata rashin kirki ba koya mata rashin kirki ba koya mata ramuwa za ka yi mai sanyi ce ko sai ka ce in sun ce miki kaza ke kuma ki ce kaza sai ka lallaba aka gudu ka fita ka ce amma fa karki ce ni nace ki fada ya halatta in kaga ana cutan wata matar ka mata sun hade mata kai to taimaka mata ba magana bane in bata iya magana ka sa akwai matan da basu iya magana ba sai kuka da an gaya mata magana sai ta yi kuka kira ta a daki ka ce in suka ce kaza ke kuma ki ce kaza ki yanka musu wata maganar wanda za su ji zafi gaba ba za su sake miki ba ka hada rigarka ka fita haka ake yi shine annabi ya koya mata yace je ki ce musu kaza kage yayi hakuri da haka akwai misalai na hakuri da ya kamata mutum yayi a gidansa dangane da iyalansa zalunci da rashin adalci tsakanin yaya yana watsa iyali akwai daga cikin maza wanda ba sa yin adalci kwata kwata yayan uwar gida a fifita su akan yayan amarya ko yayan amarya a fifita su akan yayan uwar gida akwai masu rowa zai ci mai kyau ya sha mai kyau a waje amma iyalin suna cikin tasko da yunwa da talauci wannan ma yana watsa iyali kuma yana kawo rashin zaman lafiya matukar sun gane cewa baka da sha'an taimaka musu akwai kuntatawa da mazantawa akwai wanda a gidansu malam ba a iya numfasawa in suna nan yana dawowa kowa zai shiga daki yara zaga su luga baba ya dawo wallahi baba ya dawo baba ya dawo duk wanda kaga a gidansa ana baba ya dawo ku gudu baba ya dawo kana da matsala ai ana so baba ya dawo a je da gudu da uwar gida da amarya a rungume ka sai ta jan babban riga yara ma suna ja kai ma an kusa ka da kai ana baba ya dawo ana maza irin wannan ake so amma malam ka dawo gidanka ka zama dodo ka dawo gidanka matanka ba sa zuwa falo a ganka kowa tana tsoro ka dawo gidanka danka ya shiga daki kamar tsera wai a sai da kula da gida dole ne ka tsaya ka chamur ka abun nan ka bari arena ka arena ka abokin ka nan kuka yi ta musu ya gaya ma bakar magana ka fito a nan a majalisa ko wani abokin ka ya gaya ma bakar magana bai kai ka kudi ba bai kai ka gaza ba kai hakuri da shi ka zo ka takure iyalinka wani yaro ya ce ka ai baba in kai tafiya wallahi dadi muke ji yaro ne sai ya ce in na dawo fa sai ce sai mu ƙara jin wani dadin kari ya yi ke wallahi saboda baban ya takura ya matsanta da ku daina takura wa iyalinku al-ghirza kenan wal fadada Allah ma cewa da manzon Allah walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka zama mai sauki ba mai fada ba ka zama mai rahama malam manzon Allah har guje guje yake da iyalinsa na Aisha a cikin gidansa ta kai shi daraja manzon Allah yana cin abinci da matansa ka kai shi daraja manzon Allah yana hira da matansa ka kai shi daraja manzon Allah yana da mata 13 kowa sai ya bi ta ya gashe ta bi yake yi daki daki kai kuma zama kake da kararrawa kake kiran su hajiya ba ki ji bane shi ko bi yake yi daki daki kana iyawa ka je gidan wance ka gaishe ta ka je gidan wance ka gaishe ta wallahi annabi suka ce din rana sai ya je ya gaishe mu kana yi manzo Allah har tankade yana yi a gidan shi tankade an tambaye na Aisha wai in annabi ya zauna a gida wai me yake tace kana fi mihnati ahli hidimar iyali annabi yake aikin gida da shi ake tankade da shi ake gyara da shi ake kaza aikin namiji a ganshi matarsa ta tara masa uban wanki yana tagurza kai kaga wannan malamin bai yadda ba fa wallahi bai yadda ba malam ba soyayya ba ce soyayya ce me a ciki wani bawan Allah da ba ta da lafiya ba ta jin daɗi ya ɗaukan mata tsetta ya goya ya ɗauki ya ce koya min goyon ya sunkuya ta ce gyara ya ce haka ake ta lafka masa jariri a baya ta ɗaure ta ce to karkarin ka yawai da bayanka haka ji masa ciwo ya shiga kicin ya ɗora yace yaushe ake sa magi tace in ya kai kaza tattasai da tumatur ba wallahi shi ya dafa musu abinci ya komai kuma bayan ya gama kuma yace kawo kayan wankin ki irin wannan mazan malan su ne mata suke mutuwar son su kai wa matarka wanki ka mata guga ka mata hidima ka debo mata ruwa ka dafa mata abinci ka to me a ciki ku yadda da karatun nan ba Allah ya kiyaye bari in dakata a nan kawai abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure ko tutuba an ce Allah ya yafe mana mutanen daura ba sa son matansu su yi musu hidima wannan abin da ya bayyana kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu akramaka Allah Allah ya saka da alkhairi duk da yake ga lokaci ya kore kuma malam suna kan hanya dan yanzu bayan kammalawa da sun yi sallah kuma hanya za ta hau malam muna godiya kwarai da gaskiya
ya kamata a yi wa mazan daura wa'azi, ya kamata a yi wa me mazan daura, ina mazan suke? Yawwa. To suka ce ya kamata a yi wa mazan daura wa'azi akan cewa ba sa ba da kudin kitso, ba sa ba da kudin kunshi, ba sa ba da kudin kwalliya, saboda gaskiya mu mazan mu anan suna da mugun rauni ta wannan fuska. Sai tace amma wasu daga cikin su ba da yawa ba suna danyi. To sakon anan shine kun ga kuna kuka, ko duk muna kuka cewa iyalanmu an samu matsala sun lalace. Yanzu yawan koke-koke da ake yi akan lalacewar iyali, da rashin ladabi da biyayya na iyali, da rashin ainihin yin aikin ya kamata na iyali yayi yawa. Mashakil usariya, matsaloli na iyali sun yawa. Sai muka yi musu magana, cikin matsalolin ku kuma akwai kazanta. Muka musu magana lakcin da muka yi akan adan mata ne a musulunci, da adan da ya halatta su yi, da adan da bai halatta ba su yi. Muka gyara muku su, muka ce su kyautata muku, kuma na tabbatar in matarka ta zo, in Allah ya so yadda, sai kaga canji akan zamantakewar da take yi da kai, musamman a babin tsafta. Mun ce su yi wanka, mun ce su yi kitso, mun ce su gyara gashi, mun ce su yanke farce, mun ce su yi kaza, su yi kaza, su yi kaza, su yi kaza. To shine suka rubuto, matar da take zaman aure, ba ta da sana'a, ba ta da aiki, ina za ta samu kudin man da za ta gyara gashinta? Man gyaran gashi kadai yanzu wani man wallahi ya kai 500. Ina za ta samu turaren da za ta zuba a jikinta? Ina za ta samu kayan da za ta yi wa kanta kwalliya da ado, dan kunne, sarka, gazal, koda, wacece wacece? Tace ba kwa bayarwa. To tunda ba kwa bayarwa, kaga dole a samu matsala kenan a gida. Sakon shine ya kamata ku ji tsoron Allah, ku taimaki matanku da cefane da kake bayarwa, da kulawa da lafiyar matarka da kake bayarwa. To hatta kudin kwalliya da gyaran jiki, da kyautata jiki, da saka turare, da gyaran farce, da gyaran gashi, shi ma yana kanka. Saboda ai dole ka so ka ga matarka cikin kwalliya da ado. Yanzu dan Allah kai kana zama baka da turare, kuma yanzu adalci ne ka bar matarka ba ta da turare? Yanzu dan Allah kai kana zama baka da brush da makilin? Yanzu daidai ne ka bar matarka ba ta da brush da makilin? Yanzu dan Allah kana zama da tsofaffin sutura baka sabon dinki? Yanzu daidai ne ka bar iyalinka da ka ajiye ta sai dai te ta haifa maka yaya kamar akuya, ko akuya ne ba kana sai mata dusa ba? Yanzu daidai ne ka bar iyalinka baka ba ta kudin kunshi, kudin lalle, kudin gyaran gashi, kudin gyaran jiki? Baka san matan nan sai an kula da ita ake ganin ta a sha'awarta ba? Yaya za mu zo mu rinka kashe matanmu a gidajenmu suna da ransu, mu kashe su da kazanta, mu kashe su da dauda, mu kashe su da rashin ba su abin da za su inganta jikinsu? Yanzu akwai wanda in yazo gida ba zai ji dadi ba an kunna mai turaren wuta? Akwai wanda a cikin ku idan yazo gida ba zai ji dadi ba in ya ji matarsa tana buge shi da kanshi? Akwai wanda ba zai ji dadi ba idan ya ga matarsa ta sa kananan kaya abin sha'awa? Akwai wanda baya so ya ga gashin matarsa an gyara shi? Amma tsakaninka da Allah, tunda ka aure ta yau, shi ka taba ware mata 10,000 ko 5,000, kace hajiya ga wannan kudin kayan kwalliya ne, ka taba yi? Ba ka yi, ba a yi. Kuma ku ta kawo fatawa wai suna sace mu kudin cefa ne. Yana ne wannan fatawar diban kudin cefa nan fa, ni ba ban fa sallama mata na yadda da ita sosai ba. Saboda me? Wallahi da yawa daga cikin matan ku suna daukan kudin cefa ne sai muku hidima ku a karan kanku. Mota sun lalace, sai a zo a muka bil din kudin cefa ne ka ba da 10,000, 20,000, alhali bai fi a kashe 7,000 ba. Wallahi ko ba ta kawo ta kashe ma 7,000 a tukunya, to kuma za ta kashe ma 12,000 a gangan jikinta da 'ya'yanka. Da yawan kuma za ku tsaya a gaya muku gaskiya, daga kudin cefa nan ba abin da kuke ba matanku. Mu gaya wa kanmu gaskiya. Mutum zai zo ya lissafi da matarsa, nawa ne kudin cefananki a wata? Za ta ce kudin cefananta 10,000 ne, misali. Wallahi in ya dauki 10,000 nan ya bata, a ciki za ta sayi nama, a ciki za ta sayi tattasai da tumatir, a ciki za ta sayi kaza, a ciki za ta yi duk abin da za ta yi. To kuma amma ta yi baƙuwa, ta zo ta kunya, za ta ba ta kudin mota 200, a ina za ta samu? ƴaƴan yayanka sun zo sun gaishe ta sun tsaya suna jiran a ba su dan zugege ai na lati zamu matar abokinka ta zo ta siyo mata lemo na 200 ta siyo mata ruwan roba na 150 ina za ta samu kudin ka ga mun yanzu a sallah matan mu duka suna yin ƴaƴa suna zuwa musu yawon sallah kuma yaran mu an koya musu duk inda suka je yawon sallah sai an ba su barka da sallah kai kuma baka bada matarka kudi in banda kudin cefa ne ba baka bata to ka ga mena za ta fidda wannan kudin ka je ka bata maginta ya kare ka turo mata baki danginka mahaifiyarka ta zo da kannanka da yayyanka an zo an cinye abincin kudin cefa nan ya riga ya kare saboda ta musu abinci na bajinta kar a ce ta tozartar da iyayenka ko to lissafin da kai mata na wata ya kare to ka gaya min ina za ta samu abin da za ta yi za ta cika ta sauran yanzu daidai ne mu rinka zama mama ba matan mu kudin kashewa yanzu daidai ne mutum ya bar matarsa kamar baiwa yanzu daidai ne mutum ya rinka bakin cikin ya dauki 10,000-15,000 ya ba matar shi yanzu wannan abin da na faɗa ba a yi yaro karami fa da ya ji mai alawar madara fifit 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 mama ba ni kudi zan sai alawar madara da ya ji mai ɗata yana sayarwa mama ba ni kudin ɗata da ya zo da je kudin break ya tsaya taiwa uwarsa kuka kai kuma baka bada kudin break baka bada kudin komai ka gaya min a ina za ta samu kudin da za ta yi wannan hidimar wutar lantarki ta lalace ka ce a kira mai gyara an gyara mai gyara ya ce ba zai fita ba sai an bashi kudi a ina za ta samu kudin ta bayar kai ko ajiya baka bayarwa malam dole matan ku in kun bada kudin cefane 5,000 su kashe 3,000 su soke 2,000 na'am kuma duk wanda ya bada wata fatawa yace wannan haram ne ya zalunce su tunda mun yadda muna yi yanzu wani zai zo ya bawa matarsa kudin cefane keke da keke wata rana sai mahaifiyarka ta zo ta kawo ziyara kuma mahaifiyarka tana da korafi matarka ta je ta mata abinci mai kyau lafiyayye ta siyo mata kaji ta gyara mata ta kashe mata kudi da kudin wa da kudin cefanen da ka bari idan ba ta yi mata wannan ba aurenta ya mutu ko ya taba aurenta yanzu daidai ne idan ka bata wani kudi ta dauka ta yi aiki da shi ka zage ta na rantse muku da Allah idan ana bada labarin irin yadda muke rayuwa da iyalanmu wallahi wani abin karibi zai ci ba wallahi akwai matar da tace sai in shekara guda mai gidana bai dauki 200 ya bani ba naira 200
dan bai zan ba ki kudi azbashi aikin azbashi kike yi ban ba ki ci ba ban ba ki sha ba ban ba
haka zai ta faɗa ka ba ta ci ka ba ta sha amma waɗannan abubuwan da suke taso na gefe ba yanzu fa makoci makoci fa makoci ko makociya fa za a iya samun larura wallahi matarka dole ita za ta bada taimako dole ku rinka ba su abin da za su kashe gaskiya karka manta matan nan fa mata yar goni ne karka manta yarka budurwa za ta yi aure ka mika ta hannun wani yayi ta gana mata wannan azaba ga barin mata da yunwa wani aure na daura shi uban yazo yace mallam auren nan da ka daura na kashe shi nace subhanallah me ya faru yace yunwa kamayya yace mallam na dauki yata budurwa lafiyayya na bayar da ita wata biyu wata uku yarinya ta zo gaishe ni naga ta zama kashi sai naga fuska tana mun magana sai hakware yaga nace momi kwanciya kiga ya asibiti tace baba lafiya ta kalau yace ya naga susuwa haka tace yunwa baba me faru tace baya ba da abinci tace wallahi baba taliya idan ya tsaya taliya wallahi sai ya zo mun zauna an fashe ta a fefai yace irga yawanta mallan kaji wani sabon karatu ka taba jinza taliya dan bala'i irge ta yake yi mu wa umuru an wuzuranci a gida Allah ya ce la tubdirta budira kai amana ka duba zalunci dan Allah akwai wanda fatatta sai da tumatir idan aka markado sai yazo ya zauna a kujera ya ce kawo ledar kullu kankara bani cokali bani lodai me zaka yi zai kulla wannan tattasai da tumatir a fridge zai sa sai kulla mata shi guda 10 yace dun miya daya kwaya daya ba zan ƙara siya ba sai bayan kwana 10 duk a cikin mu muna yi malam ba dole matar mutum in ta ga kudi a jibinsa ta zara ba dole ta dauka ba na halatta bane amma ya kamata mu sani cewa duk lokacin da ka saka muzuru a daki kada ke shi kada ke shi kada ke shi zai fa ne mu hanyar da zai way out ya zai zai tumbe ne yayi amfani da damar da ya samu farce sai ya nemi fuskar ka ya take ka sai ya buda sai ka sunkuya sai ya wuce fita idan kuka matsayi matan ku ba ku taimaka musu to za su san hanyar da za su fita dan haka dan ka zo wata ranka ne mai 1000 ka baka ganta ba kawai ma ka ce ka yafi dan ka je ka ba su duk mace idan ka ba ta cafanan naira 500 za ta yi da ikon Allah suna da dabaru da wayo wallahi da kyar ta kashe 500 din nan insha Allah sai dai ta kashe 350 ko 400 za ta boye 100 nan kuma wallahi 100 nan mallan kai zaka cinne wata ran kuma za ta kashe maka 700 dan Allah ku halatta wa matan ku kudin cefanan nan da kuke ba su kuma in matarka tana buƙatar kudin cefane 2500 tace ma ba ta 10,000 ba komai yanzu a banza ma fa kana ba abokinka kana masa welfare haka kawai wani a bakin titi fa kana iya daukar 2000-3000 ka bashi yanzu matarka wani laifi ta yi maka haka kawai wata rana ba za ka dauki 2000-3000 ka bata ba wallahi mallam mace ka gwada haka kawai wata ranka dauki 2000-3000 ka bata wallahi sai ta kusa tsuguna tana godiya kuma ladabi zaka samu na fitar hankali akwai wanda 2000 ya ba wa matarsa sai da ta buga waya wa uwarta tace ai wa mai gida na godiya ya ba 2000 me yasa baya bayarwa kun ga mu ga yawa kanmu gaskiya matan nan da kuke gani ƴaƴan mu ne kannan mu ne ƴaƴan baffanin mu ƴaƴan abokanan mu ƴaƴan makotan mu muka auro su muka kawo su gidajen mu dan haka mu sauƙaƙa musu mu kyautata musu mu faranta musu ban yi muku maganar rashin yawa mata dinki ba wallahi wani daga kayan lefe bai taba kara dinka matarsa a tamfa ba wallahi yau kwanan ya wuce karatsa kusan 17 tun daga yi mata kayan lefe bai taba karawa ba wallahi akwai matan da ba su taba sanin mijinsu yana dinki ba wai ya musu dinki a'a amma shi kullun yana canja kaya zulm zalunci abun baya lissafuwa amma abin da nake tausaya maka yarka jikarka da haka dan Allah mu gyara mu kyautata su su kyau ba wanda ma ya san matar sa yaga tayi kwalliya tayi ado ya faranta mata akwai abin da yafi dadi irin ka ba matar ka ta ci ta more wallahi ba abin da yafi shi ai wani ya samu wani kudi mai karfi ya je samu wani mai nama mai wani balangu yace kai nawa ne kudin wannan tukubar gaba ɗayan ta yace kai karka mun wasa fa yace wallahi nawa ne kudin ta fadi kudin ta gaba ɗaya rago nawa ne ka yanka akai mai cinikin sa yace da tsaye min shi gaba ɗaya zuba min shi a takarda sai je kai wa iyalin sa ya tara ƴaƴansa da matan sa yace ku zo ku ci Allah ne ya kawo in ka je kaga tukuba da kaza guda 25-50 ka ce mai tukuba da katar da duk wanda zai siya kara musu wuta buga lissafi daddatsa min su zube musu waleda in tafi da su gida ba za ku yi kambara ba kaji saboda su za su kace Allah kawai ya muku wannan ya gaskata abinda matan suka faɗa a ce haka kuke wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi
assalamu alaikum Dr. Abu Haisan banda wannan Juma'a mai zuwa waccan ta sama zai ci gaba da darasin tafsiri inda yake to tsakanin magarba da shi Allah ta rame ka lafiya malam godiya miki kwarai da gaske